أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya kara hada mu a yau a Juma'a 26 ga watan Ramadan shekara 2045, wanda ya daidai 5 ga watan April 2024. A wannan yammaci da insha Allah da zamu ci gaba tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Kafin mu shiga karatu, akwai jiya mun yi magana kan hoto, to wata kila ko bai zama wasu abin ya musu wani bayanin da fito fili ba. To ban san meye bayanin da fito fili ba, shi da yake ba lokacin da ba ana son a yi magana ne mai zurfi kan hoton ba, kawai an ɗan yi tsokaci ne saboda abin da ke da alaƙa da faɗin Allah ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu. Wannan shine kawai muka yi magana, shine muka ce shi hoto abin da sa wato malamai suke wato shigo da shi cikin babin tauhidi, shine yayin da mutum ya ce zai sassaka ko ya ce zai sassaka ko ya zana da hannunsa, yana kamanceceniya ne da asalin halin da Ubangiji ya yi, so yake ya kwaikwaya. To wannan kuma tashbihul khaliq bil makhluq, wannan shine ba asu, zama an kamanta Allah ta'ala da abin halittarsa, wato shi wanda ke cewa zai saka wannan hoton, kamar shi ma yana cewa ne shi ma zai na halitta, yana kamanta kanshi da Ubangiji. To wannan shine ya sanya wato malamai da yawa suke shigo da wannan a matsayin wato babuka na tauhidi. Mun kawo hadisai da yawa, muka ce ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwiruna, wanda suka fi kowa tsananin azaban tashi al-qiyama sune masu suranta halittar da Allah ta'ala yayi da hannunsu. Yuqalu lahum, za a ce musu ahyu ma khalaqtum, za ku je ku raya abinda kuka halitta. Kinga kaga da alura da siyakin hadisin ana maganan ya je ya kai kai halittar Allah ne, saboda haka shine yake nema ya zama kini ga Ubangiji. A wani hadisi manzala yake cewa kullu musawwirin finnah, duk wani mai yin hoto ko mai saka hoto to yana wuta. Yuja'allahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam, za a sanya ma kowace sura da ya saka da hannunsa, za a sanya mata rai kuma za a dinga mashi azaba da wannan suran da yayi a duniya. A wata riwaya ma za a kallafa mashi a ce zai je ya busa ba wannan abin rai, alhali kuma ba zai iya ba, walaysa binafiqin. A wani hadisi yake cewa ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah alladhina yudahi'una Allah fi khalqillah, wanda suke kamance cin da halkan Allah. To watakila wanda yayi wannan magana shi na iskalin shi ne wato halata hoto da muka yi, hoto na dauka. Hoto na dauka bai shiga cikin wannan magana mai inganci, mun dama mun faɗa cewa malamai su akusa sabani kan wannan. Amma hoto na dauka kawai a ja dake ka hoto wannan bai shiga cikin abinda aka hana a wannan hadisi ba. Idan ka duba siyakin maganar, na farko dai saboda yayin da aka dauke ka hoto to ba wanne je zana ka ba, kai ne dai inda a wurin, saboda haka ake amfani da shi wajen dan a tabbatar da personality na mutane, a tabbatar da wato shakhsiya na mutane ake amfani da hoto. In ka ga hotonka baka cewa yanzu wanne zana ka, abinda zaka ce shine lalle hoto na ne, ina waje kaza ka dauke ni, waje daura auren wani aka dauke ni, saboda haka to kaga shi halittar Ubangiji ne wannan, ba kamacece ne da halittar Ubangijin aka yi ba. To wannan shi yasa malamai suke ganin bai kamata ya shigo ciki ba, saboda a da hadisin idan ka duba zaka ga an ce ahyu ma khalaqtum, ku je ku raya abinda ku halitta. Shi kuma hoto halittar Ubangiji ne ya zo kawai ya nuna, ake cewa yudahiuna bi khalqillah, suna kamar cewa da halittar Allah, shi kuma ba kamar da halittar Allah yayi ba, halittar Allah ne ya dauko ta kawai sai ya sanya ta a wani kamar inuwan halittar Ubangiji ne ya je ya dauko kawai shikenan, sai ya fitar da asalin hoton, saboda haka wannan bai shiga ciki ba. Sannan daga cikin abin da malamai kuma yasa suke halittawa saboda hoton yayi daidai da makasudi na shari'a. Shari'a mun lura in ta hana mu abu, in ta hana ka shan giya to baka bukatar giya, in ta hana ka duk wani abu ta hana ka na haramun to baka bukatar shi a rayuwarka. To amma yayin da ka gani wato wani abu da wasu wani malami a fahimta sai ce an haramun ne, amma kuma duk kuna bukatar shi, kuma wannan ba wato ba wai fajiran ciki ba, kaga ba wai yanzu mashaya giya kaga akwai su za su kasa bukata, amma kuma su suke bukata ba wai sauran mutane na kirki ba. To amma shi hoto kawai mutumin kirki da mutumin banza kowa na bukatar shi, duk aikace aikace mu yanzu ana bukatar shi saboda a kiyaye mutuncin mutane, kuma a kiyaye wato a kiyaye kada ga impersonation da sauransu, wani ya je ya riga ya daki takardunka ko wasu abubuwa ya je ya amfani da shi, amma an da hoton wannan zai kara sanya a abin nan. To wannan yana daga cikin makasudi na shari'a, cewa idan kaga shari'a ba ta sa mu rubuci addini ba, inda kuna bukatan abu koyaushe to wannan yana cewa muku ba haramta muku ba, saboda hoto baya cikin abin da aka haramta. Wannan shi ma dai a yanzu da ya dole mun takaita magana, amma dai watakila shi mai neman karin bayanin zai ji bayani ya kara fito mishi fili. Babban dalilai guda biyu sa ake halattawa, na farko dai shi wannan halittar ubangiji ne dama, na biyu kuma saboda bukatan hoton da ake da shi, to kuma ubangiji ba zai haramta mana abinda kullum muna bukatan shi ba. Wannan shine wato in ka duba maqasidish shari'a, daga cikin maqasidish shari'a da malamai ke kawowa shine akwai rafu darar, rafu al-haraj, dauke ma al'umma kunci. To daga shi kuma hoton nan in muka ce ba za mu yi shi ba, abubuwa da yawa za a sami matsala kwarai da gaske, yana taimakawa, saboda haka bai shiga cikin abinda aka haramta ba insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alim. Anan kaga ba muna maganar wai wani da zai je kawai sketching wani abu irin wannan abin da ake yi na da waya ko wani abu, kaga alamar an zana ka ko ka dauka hoton ka ko wani abu ka je ka sashi a cikin wani yanayi, kaga dai zane ne da za ka gani dai, amma yanzu tunda akwai waya akwai waye an sace perfecting abin, to wannan shi ma duk bai dace ba, kuma duk wanda yayi kare tsammanin yayi abin da ya halatta, saboda shi ma wannan ai zanen ne. Muna maganar yanzu hoto ne kawai, hotonka ne za ka dawo da shi. In wani hotonka aka dauko kai aka sa shi kenan, sai aka sa mishi kala shikenan sai ya fito da asalin wato fatan ka. Allah ta'ala ya halicce ka, Allah ta'ala ya kimfe mu. Muna ci gaba da tafsirin wannan aya da Allah ta'ala ke jefa kalubale ga dukkan halittu, yana jefa kalubale ga dukkan halittu cewa duk wanda yake jin cewa yana tantama game da wannan Qur'anin to ya zo da kwatankwacin wannan Al-Qur'ani. Allah ta'ala ke cewa in kuntum fi rabbin ma nazzalna ala 'abdina, idan kuna kokantar abinda muka sassaukar ga bawon mu, fa'atu bi suratin, to kuje ku zo da wata sura min mithlihi, irin wannan Qur'anin da muka saukar masa, wa da'u shuhada'akum, kuma kuje ku nemi taimakon duk wasu wanda za ku nemi taimako min dunillahi, wanda ba Allah ba, in kuntum sadiqina, inda gaskiya kuke yi, fa in lam taf'alu, idan ba ku iya zuwa da wani abu da za ku tunkuɗe wato ijazi na Qur'ani ba, Qur'anin nan ba, wa lam taf'alu, to nan gama ba za ku yi aikata haka ba, fattaqun nar, saboda haka ku je ku ji tsoron wuta, allati waquduha an-nas wal hijara, wanda makamashin wannan wuta din wato mutane ne, wal hijara, da kuma wato duwar watsu na kibiriti, wa'idat lil kafirin, Allah ta'ala ya tanaji wadannan wuta, wannan wuta din ko Allah ya tanaji wadannan duwar watsu saboda kafirai. Mun fara tafsirin wannan aya a jiya, yayin da muke magana cewa Allah ta'ala anan yana jefa kalubale ne ga dukkan wanda yake jin cewa zai iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani, cewa to yazo da koda sura ɗaya ce, nan ba bambanci tsakanin suran Baqara ce ko Qul huwallahu ce ko inna a'udhu bi, duk wanda yake cewa zai iya zuwa yaje ya muqara an Qur'ani da irin maganar sa, wato zai iya tunku da Qur'ani da maganar sa, to yazo da shi sai a duba a gani, shi Allah ta'ala ana yake jefa wannan kalubalen, kuma da karshe ya yanke kace yake cewa ba wanda yake zo da irin Qur'ani, to yau shiga 1100 hulle yan kai, Allah ta'ala ya jefa wannan kalubalen har yau kuma ba a samu wani da ya zo da kwatankwacin Qur'anin ba, kaga wannan yana nuna gaskiyar al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa wannan abu har yanzu ya ci kwalan duk wani wanda yake jin cewa zai iya zara kwatankwacin Qur'anin kuma bai zo da shi ba. Shi Allah ta'ala yake cewa fa in lam taf'alu, in da can ba ku yi haka ba, wa lam taf'alu, to nan gaba ba za ku yi ba. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa ma min nabiyyin, babu wani annabi, illa qad u'tiya ma amana ala mithlihi al-bashar, fa ce sai an bashi abinda wato kwatankwacin irin wannan mu'jizan, in aka bashi to sauran jama'a ba za su imani saboda wannan mu'jizan da aka bashi, wa inna ma kana alladhi utitu, amma ni abinda aka bani wahyan awhahu Allahu ilayya, shine wahayin da ubangiji ya mun, فأرجو أن أكون أكثركم تابعا يوم القيامة كما إنا سار زما نافس واتو يوم مبيان تشع القيامة وانا كنا ببن موجودة على تعالى يبا مزان الله النبي موسى أنباش موجودة أنا سندن سادة سورانسو النبي صالح أنباش وانا ناقا تاسا وانا تابور kowato haka za aka baka bashi irin nasa amma shi manzo Allah saboda kasancewa an aiko shi a cikin mutanen da suka fi kowa iya magana saboda haka to shine aka ce to ga shi nan an saukar da shi hankalin ku wanda sai zo da ku tantance irin Qur'ani din ko bai zo da shi ba shi yasa wato Qur'ani ko yanzu kake karanta shi ko da baka jin larabcin da aka jin lalle wanda yayi wannan wato Qur'anin magana ne mai nauyin gaske Allah ta'ala yana cewa manzo Allah inna sanulqi alayka qawlan thaqila zamu je zamu baka wahayin wato magana mai nauyi to lalle Qur'ani ko da haddace kake yi ko haddace kake yi zaka ji shi da nauyi kwarai da gaske so idan ma zaka je sauran hadisi da sauransu ka haddace idan ka haddace sai kai sai ka bi shekara baka ƙara bin wannan hadisin ba amma insha Allah baka tambayanka kawai zaka ji ya dawo maka kawai hankalinka kwance ka fade shi amma Qur'ani kana mishi wani dan wato gajadami kada jima baka taba shi ba sai zaka ji shi da nauyi a baki saboda wato shi yanda harafin shi yayi nauyi a baki kuma haka wato a tilawa sama yake da nauyi a baki kuma haka hukuncin sama yake da nauyi sai yayin da muka nemi taimakon Ubangiji saboda maganar Allah ta'ala ne a Qur'ani in alura akwai abin da muke ce ma ayoyi akwai abin da muke ce ma sura akwai abin da muke ce ma sauran kuma abubuwan kuma dama din mu muka yi su ta'shiri su hizbi su rubu'i da sauransu idan aka ce sura wannan sura aka ce sura a yare tana maganar wato wani mataki ko bigire aka ce an mutu ya tashi daga wannan bigiren ya je wannan wancan bigiren sai a ce ya tashi daga wannan sura ya je wancan sura din to an kira suran Qur'ani da wannan sura saboda in an bar wata suran zaka tsallaka ka je wata suran aka kira ta da wannan sura din wasu malamai suka ce an kira sura da sunanta wannan sura saboda wato girman sha'aninta daga wato sura ce ta ganuwa da ake yi babba in aka ganuwa zaka ga to inda yake kololuwa ne asalin ganuwan gidan ko ganuwan garin to sai aka ce to ita ma sura aka tace da sura saboda din mai karanta ta zai zama yana da girman sha'ani sannan kuma yayin da yake karanta ta zai samu wato daraja wajen Ubangiji to sai Allah ta'ala ya kira wato sura na Qur'ani da suna sura saboda girman sha'anin su anan Allah ta'ala yake cewa fa'atu bi suratin min mithli ku zo da sura da kwatankwacin Qur'ani wannan min za'ida ce taukidiyya an zo da ita saboda ƙara wato ƙarfafa zance abinda Allah ta'ala yake magana ce min mithlihi wato ko yaya kowace sura daga cikin surorin Qur'anin mai girma ce ko karama ce ku zo da ita in kun isa Allah ta'ala da ce min mithlihi mai kuka ce fa'atu bi suratin mithlihi da sai ya ce fa'atu bi suratin mithlihi ma'anar zai dauka amma sai aka ce fa'atu bi suratin min mithlihi saboda a ƙara karfafa girman sha'anin lamarin Qur'ani duk wanda yake cewa zai iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani to ya zo da shi mai girman sura ce ko karamar sura sai ya zo ya ga in zai iya zuwa da shi to da haka kaga nan Allah ta'ala yana tabbatarwa kat yake cewa babu wanda zai iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani Allah ta'ala yake cewa wad'u shuhada'akum min dunillahi ku je ku nemi taimakon wanda za su taimaka muku wanda ba Allah ba lafazin wad'u anan da'awa ce ta malamai suka ce istinsarin wastinjat wato da'awa ce ta neman taimako neman agaji ba wai neman agaji ka je in baka kasa abu ka je ka kira wani taimake ka koyi taya ka to wannan shi da'awa din wad'u shuhada'akum ay istanjidu wastansiru a'wanakum ku je ku nemi taimakon wanda za su taimake ku wajen zuwa da wato kwatankwacin Qur'anin nan yanzu misali qul huwallahu to a samu wasu ƴan wasu lahiya su zo da aya guda ɗaya ta farko wasu lahiya su zo da aya ta biyu wasu lahiya su zo da aya ta uku ta huɗu ta biyar to haka to shine wad'u shuhada'akum shine istansiru wastanjidu shuhada'akum ku je ku nemo taimakon su to da haka to kaga dan Allah ta'ala yana ta ƙara wato fada wannan wato tahadi kalula da yake jefa ma al'umma cewa duk wanda ke cewa zai zo da kwatankwacin Qur'ani to yazo ba ba shi kadai bai je nemo taimako duk wanda ke sani nemo taimako ba kuma zai iya zuwa da shi ba Allah ta'ala ana yace wad'u shuhada'akum shuhada jami'i na shahid shuhada jami'i na shahid kamar da shuraka jami'i na sharik shuhada za ka iya bashi ma'ana guda biyu kuma dukkan magabata sun yi fassara ayan ta haka ko dai zama wato wannan kana maganar shaida ne da ake wajen wato riya da ka san wani gaskiyan wani abu kai sai zama daga shahida yashhadu shuhudan shahada an kira wanda ya ji algaba alkali ya shaida saboda ya san gaskiya ya kuma wato yana kuma ba da gaskiyan ga wanda ya san cewa shine mai gaskiya din shine wato al-khabaru al-qati' to duk wanda ya je wajen wato alkali ya ce yana shaida cewa kaza wani shike da gaskiya to anan kamar yana wato gaya mushi cewa ko dai ya sani in ko a gaban shi akai to shi ma anan idan Allah ta'ala idan wasu daga cikin malamai da suka fassara cewa wada'u shuhada'akum wa Allah ta'ala yana cewa malarabawa ne ku je ku kira wanda za su yi muku shaida ku je in ku gama zuwa da kwatankwacin Qur'ani sai ku kira wasu muku shaida kaman kafirai na ahlul kitabi ku je ku kira duk sauran mutane ma su yi muku shaida cewa lalle wannan abin da ku zo da shi ya fi na annabi Muhammad ko ya daidai ne yake da annabi Muhammad wanda wasu haka suka fassara shi wasu kuma suka ce nan wa shuhada'akum abinda ake magana shine wato shahid din ne bi ma'ana wato wani wato mu'id wani wanda zai taimake ku saboda lokaci aka dauki ma'anar shahid a jami'i na mufraji na shuhada ana magana ka je ka kira wani wanda zai zo ya halarto inda kake kuma ya taimake ka akan abin da kake Allah ta'ala yana cewa a cikin ba mu kissa na annabi Ibrahim yayin da yaje ya sami wannan wannan abin da suke bauta sai yaje ya rutse shi suke cewa qalu fa'ala hadha bi alihatina innahu min adh-dhalimin qala bal qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun Allah ta'ala yake cewa yake bamu labarin wadannan kafirai suke cewa man fa'ala hadha bi alihatina wani ne yaje ya rutse mana abun bautan mu innahu min adh-dhalimin lalle shi daga cikin az-zalimai sai suka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ay ibrahim ne kuje ku kawo shi Allah ta'ala sai yake cewa qul qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun kuje ku zo da shi a gaban mutane watakila mutane sun ba su zo su halarto su zo su ai mushtaran dangi a yanke mushi hukunci da ya dace da irin nasa tunda yayi ma kowa da kowa lifi kaga anan yashhadun da ake magana shine wato su zo su halarto in suka halarto kuma kowa ya sa albarka cewa lalle ya kamata a yanke mushi wannan hukunci din a sa shi a wuta ko a mushi kaza in kuma ma'ana cewa shaida ne da muka magana cewa shaida da za a yi ma da za a yi a ji a kira wasu kafirai da za su shaida cewa wannan Qur'ani ya je da Qur'anin manzon Allah shine abinda wato Allah ya kara gaya mana halumma shuhada'akum shahaduna anna Allah harama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum shi ma anan kaga wato wannan shaida ake magana to duka fasaran guda biyu wasu malamai sun yi Mujahid ibn Jabr da shaida wato Abdulrahman wa Abdulmalik ibn Juraj sun fassara cewa abinda ake magana shine wato manzon Allah idan suka zo da kwatankwacin Qur'anin a samu wasu wata kabila kamar Qurayshawa ta zo ta tsara Qur'anin ta ita ma in ta tsara Qur'anin ta ita ma sai da ta samu duk sauran Larabawa da sauran kafirai Yahudawa da sauran sai zo su musu shaida su ce lalle bayan mun duduba to alƙalancin da muka yi ne shine wannan Qur'anin nan na waɗannan kafirai sai ya fi nan annabi Muhammad ne dan haka kai ma ba gaskiya kake ba wasu malamai aka suka fassara kamar Mujahid ibn Jabr kamar kuma abinda wato Hajjaj al-A'war al-Misisi ke rubuta daga Malik ibn Jurayj yake cewa shuhada ukum alaiha kuje ku kira wanda su muku shaida idza ataytum biha anna mithluhu mithlul Qur'an wa in ku zo da kwatankwacin Qur'ani zai zo su muku alƙalanci su ce to lalle abinda ku zo da shi kwatankwacin Qur'ani ne wa zalika qawlu llahi liman shakka min al-kufari wannan wato kalubalen da Allah ta'ala yake jefa ma kafirai to gaskiya wannan ra'ayi ibn Jabr yake cewa wannan ra'ayi ne mai rauni in saboda idan aka ce kawai Qurayshawa ko Laraba su zo da kwatankwacin Qur'ani to ai ko da bai daidai da Qur'anin ba kafirai in a san samu su ne su je su shaidan zur su ce kawai ai wannan lalle ya mafi kamar in za a tuna Ka'ab ibn al-Ashr ashe ba shine wato ya zo ya samu kafirai Qurayshawa ba sai ya zo ya ce musu ai ku din kun fi wadancan musulmin ma zan ma shuleyu to da kaga da masu kafirai za su yi shaida ko da shaidan zurci to amma yanzu a ce yanzu kawai wai dan Qurayshawa zai zo da kwatankwacin Qur'ani kuma a ce Allah ta'ala yana cewa zo wanda zai kawo da zai musu shaida to ba nan bai shi ya zama wannan ma'azarar da ayan ba saboda da ba ai dole su yi wannan shaidan in Yahudawa suka same yadda suke so ai za su yi wannan ko da wani ya zo da wata magana mara kan gado in a tasu ce sai su ce ai wannan ya yi daidai kuma ya ma Qur'anin Muhammadin to amma kaga wannan ba shi ne ma'anan ba ma'anan in an lura anan Allah ta'ala yana kamar yadda muka faɗa yana jefa kalubale ne kalubale yake jefa ma al'umma cewa duk wanda zai iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ku Laraba ku da Allah ta'ala ya baku azancin magana to ku je ku nemi agajin duk wanda yake da zaraka na harshe yake da wato kaifin harshe to je su taru in suka taru shi ma in ba zai iya ba to wani a je a ƙara kawo wani ma a kawo ku cika duniyan da duk wanda zai taimake ku in kuka zo da shi to shi ma sai ku zo da abin da dinga ƙaryar manzon Allah cewa wannan wahayi shashi fa da yake kai zuwa yake yana faɗa alhali ba wahayi aka masa ba wannan shine ku daidai da wato tafsirin wannan aya kamar da wannan shine wato ikhtiyarin shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari kuma shine ikhtiyarin ibn kathir kuma shi ake rawatowa daga ibn abbas at-tabari da shi da abdurrahman ibn abi hatim ar-razi suna rawaitowa ta hanyar muhammad ibn ishaq daga Muhammad ibn Abi Muhammad al-Madani maula Zaid ibn Thabit daga Ikrima ko Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake fassara wannan aya yake cewa ya'ani a'wanakum ku je ku kira wato man da su taimaka muku ala ma antum alayhi akan abin da kuke akai cewa ko din inda kuke cewa manzo Allah ba gaskiya yayi ba to shi dalle ba gaskiyan yayi ba abin da ku zo da shi gashi ku zo da kusan kwacin irin Qur'anin sa kuma wata kila ta wannan abin da ku zo da shi ya fi nashi ko kuma yana daidai da nashi wannan bai sanadin sa kamar yadda muka sha faɗa bai da karfi ta fuskar sanadi saboda shi Muhammad ibn Abi Muhammad maula Zaid ibn Thabit da muka faɗa cewa shi majhul ne ba a san adalcin sa ba amma dai qara'in yana nuna haka qara'in yana na Qur'ani yana nuna cewa wannan ma'anar da ake rubuta daga Abdullahi dan Abbas shine ma'anar aya shi yasa Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya karbi wannan tafsiri shi yasa kuma al-Hafiz ibn Kathir suka karbi wannan tafsiri cewa Allah ta'ala anan yana jefa kalubale ne ga dukkan halittu cewa duk wanda zai iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani to idan ma shi ma ba zai iya zuwa da shi ba to yaje wani taya shi yaje wani ya tayani wani tayani wani tayani to ayoyin Qur'ani duk suna yi ma wannan wato ruwaya daga na Abdullahi dan Abbas shaida daga cikin ayar da yake ma wannan aya shaida wannan wato tafsirin shaida shine farin Allah ta'ala qul hatu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhu ma attabi'uhu in kuntum sadiqin Allah ta'ala yana jefa wato kafirai ne suke ce ma manzon Allah to kai annabi Musa nan mun ji cewa an sauka mishi da tawrasa ne dunkule kai kuma yau gashi an sauka maka da aya gobe an sauka maka da sura mu ba mu gane ba in gaskiya kake yi to qul hatu bi kitabin min indillahi huwa ahda min ma attabi'uhu minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin sai suka ce in gaskiya kake kai ma a zo maka da shi su kuto to shine sai Allah ta'ala yake cewa to amma ai da can kun kafirce mishi kashi annabi Musa ai shi ma ba ku imani da shi ba kuma kun kafirce annabi Musa kun ce inna bi kullin kafirin inna bi kullin kafirun kun faɗa wannan magana to sai Allah yake cewa to ku je ku zo da kusancin Qur'ani da tauran in kun kura da gaskiya qul hatu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin aka ce manzo Allah ya gaya musu ku je ku zo da kwatankwacin at-taura ku je ku zo da kwatankwacin wato injila ku je ku nuna cewa abinda wato waɗannan littafai suka zo da shi ba daga Allah bane kuma sai ku nuna cewa kuma za ku iya da kwatankwacin haka to idan ba ku zo da shi ba kaga wani ya tabbata cewa ku ne makaita manzo Allah shine ke da gaskiya to kaga wannan shi ma a kalubalen irin wannan kalubalen da aka faɗa a wannan aya Allah ta'ala yake kara jefawa a wata suran Allah ta'ala yake cewa kullu in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala ya'tu mithli hadha al-qur'an la ya'tuna mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu da aljanninku da mutanenku in suka je suka mara mu juna baya akan su zo da kwatankwacin wannan Qur'ani ba za su zo da kwatankwacin sa ba koda kuwa dai sashinku na mara ma sashinku baya wato koda wato aljanni za su dinga mara mu mutane baya idan kai ka bace ka bata girga aljanni yazo ya gaya maka cewa ai ka manta baka sa kaza ba sharatan tabbatar da can to ba za ku zo da kwatankwacin Qur'ani ba ka duba gani ko rubutu ne mutum zai yi in yaje ya rubutu ko da na jami'a ne ya ci jari-jari kenan amma manzo Allah nan baka taba ji an taba ce maka wai a gashi aya da yazo yana ta wani jari-jari ba a ce yana ta edition ba taba yi ba kawai yana yi kawai haka nan kawai zai je ce kawai ku zo ku rubuta kuma a ta fada su a haka to ka ganda ba gaskiya ne ba ina zai dan adam yana haka ne dan adam baya haka malamai da suka wallafa wallafa littafai bayan Qur'ani din sun ta wallafa littafai amma kuma tare da haka kuma sai ga an samu zalla an samu zamiya ya manta ya ce babu kuma ashe akwai shi ya manta ya ce hadisi na Bukhari ya ce babu baya Bukhari yana Muslim ne ba ya manta saboda me saboda wato perception yana wajen ubangiji kallon ka ce wai kai ka zama wankake wannan ba zai yi ba to Allah ta'ala in annabi Muhammad ba gaskiya yake ba ya zai zo shi da bai iya rubutu bai iya karatu ba shifta kawai yake yi amma kuma a ce ya zo da wani abin da yake har yanzu an kasa wanda zai zo ya ci gyaran shi kaga wato abu ne mai abu ne kaga annabi al-zahir anan al-zahir shine dai ash-shuhada a can anan al-zahir a wannan aya walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira shine anan wad'u shuhada'akum da aka faɗa ai wad'u a'wanakum ku je ku kawo wanda za su dinga taimakon ku Allah ta'ala wani aya ya ƙara cewa am yaquluna tara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa ka kirkiro wannan waɗannan wato wannan Qur'ani ne da kanka to ka je ka ce mu zo da kwatankwacin sura goma ƙwarara kawai ku zo da kwatankwacin sura goma ƙwarara wanda kuma za ku je ku kirkiro kuma ku je ku kira duk wanda za su taimake ku akan haka in daga sai kuke yi anan Allah ta'ala kaga ce man istata'tum min dunillahi anan kuma sai ke cewa wad'u shuhada'akum talaka anan kaga wannan ayoyi suna nuna maka cewa abinda Allah ta'ala yake magana wad'u shuhada'akum shine wad'u awanatakum ku je ku kawo wanda zai taimake ku ku je ku nemo agajin wanda zai taimake ku akan zuwa da Qur'ani wanda zai nuna ƙaryar manzon Allah kaga anan a mataki guda uku ne Allah ta'ala ya jefa kalubala na farko yace ku je ku zo da kwatakwacin Qur'ani kul hatu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u in kuntum sadiqin wannan shine matakin farko akace ku zo da kwatakwacin Qur'ani in za ku iya zuwa da shi idan ba ku zo da shi wato yanzu an sasako yanzu ku je da kwatakwacin aya 10 Allah ta'ala yake cewa kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat da aka gama kuma sai anan kuma aka ƙara faɗa musu cewa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi kullu sura daya to anan Allah ta'ala duka gashi ya faɗa yace Qur'ani su kutum ba iya ba aya 10 ba iya ba aya afwan ba aya 10 ba sura 10 ba iya ba sura guda ɗaya ba iya ba to kuma har in ma yanzu muka zo muka ce aya kowa mutum je ya zo da kwatakwacin aya ba zai zo da shi ba shi yasa wato daga cikin hikiman da ubangiji ya sanya yake cewa alif lam mim sad saboda dan a ga maka cewa da alif din ne lamun din ne mim din ne ai harfin wadannan harfa da su ake yi larabci da su ake magana to kuma ku je ku zo da kwatakwacin Qur'ani in za ku iya zuwa da shi to in kuma ba ku iya zuwa da shi ba to kun ga ya tabbata cewa manzo Allah a gaskiya yake kenan ba shashi fadi yake ba kuma abinda kuke cewa shi yana shashi fadi to ƙarya kuke masa ba daidai ne ba saboda haka wannan Qur'ani babban kundi da muke karantawa ko yaushe a musulmi ya kamata wato ya daga kansa yayi magana da babban murya cewa wannan littafi da yake karantawa babu wani littafi irin sa a duniya Allah ta'ala bai taba sako da littafi irin sa saukar ma wani annabi da littafi irin sa ba ya zama yana da azancin nan azancin magana da farko tukuna kuma an kyautata ma'anansa kuma cikin wato kamar siyaki mai ban kai yanda da zaka yi siyaki nan yanzu zaka fahimci ma'ana din sannan kuma a jeren da ubangiji yayi ma'ayoyin jere ne mai kyan gaske cikin wato an yi mata wato jere mai ban sha'awa kwarai da gaske kuma ba a tsaya akan muhasiratul lafziyya ba tsaya akan wai kawata lafazin sa ba a hatta ma'anar shi ma an kawata shi kuma wato hukuncensa shi ma an kawata shi hukuncen Qur'ani zaka same shi hukunci ne mai ban sha'awa kwarai da gaske kuma Allah ta'ala idan ya tashi zai baka hukunci sai ya baka hukunci in ya ga dama sai ya ga maka sha'un Qur'ani a aya daya in ya ga dama a sura daya sai ya baka sabon Qur'ani in ya ga dama sai ya raba sulus Qur'anin kashi uku sai ya ga maka shi a wata sura ya ga maka wato koyarwar Qur'anin a sura daya in ya ga dama kuma sai ya zo ya samu wata sura ce maka wannan kakkaruwa kamar Fatiha duk wato koyarwar addinin musulunci ne baki daya babu wani abin da kake da shi a musulunci wanda idan ka je ka samu a suratul Fatiha ba za ka sami ta da wato ginshiki ba babu shi idan ka je kana duba suratul Asr suratul Asr Imam Shafi'i na cewa ko da Allah ta'ala bai saukar da kowace sura ba sai wannan sura din da ta ishe mu saboda na farko dai ta riga ta gama tsara maka hudan ka tsakaninka da ubangiji sannan kuma ta ƙara tsara maka mu'amala ka tsakaninka da mutane to kuma da amma dai ba za ka wuce wannan ba wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu kaga ace imani wa amilu salih akace kai aiki wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi shine kai ka tsare da gaskiya din kar kai zama kana ba kana ƙarya sannan kuma ka dinga wasu ci da gaskiyan kai ma sannan kuma idan ka samu jaraba kuma kai hakuri ka ga mun wani abu da zai zama ya fita da shi waɗannan abubuwan babu shi Allah ta'ala in ya tashi a wani wuri sai ka ga ya ce maka inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum wala nan duka so duka wato koyarwar addinin musulunci ne ya shiga ciki duka Allah ta'ala ko dai umarni da ya'muru bil 'adli ko dai adalci wal ihsani da kyautatawa wa ita'i dhil qurba yace kuma a ba wanda suke na kusa da kai ka ba su sannan kuma yana hanyar daga al fahsha da munkari da zalunci wala nan abubuwan ka ga mun wani abu da zai fita daga cikin babu abin da zai fita daga cikin sa sannan ya ga dama sai ya ce maka sura kaza sulhun qur'ani ce kamar da manzo Allah ya ce qul huwallahu sulhun qur'ani ce qur'ani ya kasu kashi uku ko dai bangaren tauhidi ko dai bangaren wato hukunce ko bangaren kisoshi da ake yi dan a samu izina to anan kaga sai ka ce Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya faɗa mana cewa qur'ani qul huwallahu sulhun qur'ani ne qul huwallahu sulhun qur'ani idan ka je ka duba sai ga ba abin da take koya maka sai wato tauhidi sai tauhidi qul wallahu in kana son ka san ubangiji wato ban san wani babu ma dai karka ce ban sani ba tabbas babu ba wani abu da zaka amfani da shi lafazi mai kyau da zaka amfani da shi idan wani wanda bai san ubangijin da kake bauta ba ya ce wai kai waye kake bauta ne kai ba da labarin wa kake bauta to ba wani wato aya da zaka kawo irin suratul ikhlas wace qul huwallahu ahad in ka fadi shi qul huwallahu ahad anan ka tabbatar ma ubangiji da uluhiyya bautan sa da za'a yi kuma ahad kace shi daya ne bai da tabi da nabi kaga tun daga nan an gama da bauta Allah ta'ala yake cewa Allahu Samad yanzu ka tabbatar mishi da samdaniyansa samdaniya shine abin nufi da bukata kowa na bukatar shi ba ya bukatar kowa kaga dai ka taba mishi yanzu rububiyya duka cewa ubangiji shi ya halitta kuma shi ke bayarwa shi ke azurtawa abinda ake jefa ake wato danganta mishi na kasa na da ko kuma an haife shi Allah ta'ala ce lam yalid wa lam yulad kaga anan shi ma yanzu duk wanda na kasa ka je ka cire masa shi ya kuma ce walam yakul lahu kufuwan ahad nan walam yakul lahu kufuwan ahad ya tabbatar dukkan sifofin ubangiji amma dai a sifan ka tafi a ka'ida cewa lam yakul lahu kufuwan ahad ba yi da wato tamka ba yi da wanda ya kama da shi a sifansa to kaga anan ya tabbatar maka da tauhidi na uluhiyya shine anan qul huwallahu ahad ya tabbatar maka da rububiyya shine samdaniyan ubangiji Allahu samad Allah ta'ala yana baya bukatan kowa kuma kowa na bukatan shi ke azata kowa sannan kuma ya tabbatar maka da wato dukkan wani sifa na kasa bai da ita lam yalid wa lam yulad sannan ya tabbatar maka da siffarsa cewa siffarsa tasa ce kawai hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad alaysa kamithli shay to wannan in malamai suka ce kaga yana surutun qur'ani ne idan kana son kai tarihin ubangijinka wani yace kai ka arrafa mana wa kake bauta babu wani abin da zai zaka zo da shi kwatankwacin qur'ani a kwatankwacin suratul ikhlas qul wallahu saboda haka to shi qur'ani haka yake yayin da yazo maka da wato ibara zai zo maka da ibara adun qule amma ya turu ma'ana duka shi ma Allah kaga wannan abin ubangiji ya azurta shi da shi zai kawo ibara kankanwa ibara amma zai ga maka addini duka kamar hadisin jibril daga shi ke cewa jibril ne atakum yuallimukum dinakum kaga addini yake yake ga maka da ya gaba can wani yace addinin nasiha da ya gaba can wannan duk qawaid ne qawaidul kulliya wala muke kira ke kira wato kowane hadisi jijigege ne a babun sa akan sa kuma akwai kuce-kuce da yawa da su shiga ciki haka zalika qur'ani idan ya zo maka da wato hukunci zai zo maka da hukuncin da ya fitan can da yake mafi cancanta mafi adalci in kuma labari yake baka zai zo maka da labari wanda yake mafi gaskiya zalika zaka samu qur'ani akwai wato hauragiya a ciki ba ba za ka samu kuma akwai wato maganar banza a ciki ba ba za ka samu kuma akwai ƙarya a ciki ba abinda ya gaya maka in a baya ne ya gaya maka kaza ya faru to la kalima fihi babu ƙarya idan kuma nan gaba ne yake cewa kaza zai faru nan gaba kaza zai faru to la khulfa ba zai saba ba Allah ta'ala zai kawo wannan abin kuma zai wato tabbatar da gaskiyar Qur'ani sannan daga cikin wato kasancewa wannan Qur'anin kalubale ga dukkan halittu ba za su iya zuwa da irinsa ba abinda ke nuna haka shine Qur'ani yayin da wato ya zo maka da hukunci to za ka ga ya kunshi hukuncin da yayi kama da ya dace duka wani mai hankali duk wani mai hankali inda yana da hankalin da gaske to za ka wanda za ka ga yayi dace da hankalin sa inda ba ya fita cikin wato asalin wato dabi'a da hankali da ubangiji ya halicci masu hankali da shi ba amma inda yana da hankalin da gaske to za ka ga wato wannan qur'ani da dokan da qur'ani ya saukar maka za ka ga ya dace da hukunci din ya dace kuma da hankalin ka sannan fa qur'ani za ka ga yana tafiya maka da hukunci kuma ya gaya maka dalilin da yasa aka yi hukunci din yana gaya maka dalilin da yasa aka yi hukunci haka qur'ani ke tafiya inda ya shar'anta mana qisasi sai ce walakum fi qisasi hayatun ya ulul albab ai kuma da rayuwa wato yana gaya mana cewa za ka qisasin rayuwa ce in aka qisasi rayuwa ce to ya ka da qur'ani haka zai dinga tafiya in ya gaya maka hukunci sai ya gaya maka amma ga dalilin ne sa ga dalilin wasu daga cikin dalilai wasu daga cikin hikima da yasa ubangiji ya shar'anta mana wasu dokoki saboda haka wa al-hafiz ibn kathir a cikin littafin sa yazo da wasu da wani magana mai kyau na ga yana da kyau in kawo mana ita mala yake cewa wa man tadabbara alqur'ana duk wanda yayi tuntuni game da qur'ani wajada min wujuhi al-i'jazi fununan zahira zai sami wato fuskoki na i'jazi na kashi da dukkan halittu cewa halittu ba su zuwa da kwatankwacin qur'ani ba fununan zahira ta fuskoki mabayyana min aitul lafzi tun daga lafazi tun daga lafazin qur'ani zaka samu qur'ani ya zo da wani lafazi da kai ba zaka iya zuwa da shi ba wa min jihatil ma'ana kuma zaka samu ta fuskan ma'ana qur'ani ya zo da wani wata ma'ana da ba mu iya zuwa da ita fa uhkimat alfazuhu kuma lafazin qur'ani sai aka kyautata shi wa fassilat ma'anihi kuma ma'anin sa aka rarrabe maka shi billah billah sidqun akhbaruhu shi qur'ani zaka samu labaran sa gaskiya ne wa adlun ahkamuhu kuma hukunci sa adalci ne laysa bihi mujazafatun zaka samu babu wato shara manganu shara maganganu shine wato ga ga wani lokaci in azo ana kawo kisoshi sai ga wanda ya kanta kisan sumaliku sayhi sai ga ce yana ta dambada da aljanu ya aure aljana ya samu kaza da je ya sami aljanin ya toka mishi sai da wato ya san ya kusa tabo sarin samaniya baki da kaga wannan mujazafa ne shi a kira mujazafa wani abu da ka san kawai wannan kai an je kara wannan akwai kara magishiri shine mujazafa yace ba za ka samu qur'ani akwai kara gishiri ba wala kalima kuma za ka samu qur'ani abinda ya faɗa a can baya akwai ƙarya ba wala iftira kuma za ka taɓa samu abinda qur'ani ya faɗa akwai ƙarya ba kama yujad fi ash'ar al-arab kama yadda ake samu a wajen larabawa min al-akadibi na ƙarirai wal mujazafat da ƙara magi wato ƙara gishiri wa wasfin nisa'i da kuma siffata mata wal khabr da kuma siffata giya ba za ka samu qur'ani yana wannan maganganun banzan ba wa huwa fi ghayat al-halawa kuma za ka samu qur'ani yana da daɗin ji wato zaka kaman wato wata alawa ce kake kake sa'a baki sawa'un kanat mabsuqatan aw badiza wato aya ce mai wato sura ce mai girma kaman bakara ko ko sura ce gajeruwa kaman qulwallahu wa sawa'un daidai ne takarrarat amla wannan ka ƙara karanta an ƙara karrara maka wannan kissa din ko ba ƙara karrara maka ba Allah ga ayyuba wata Allah ta ka ta kama wato kissa na annabi Musa amma wannan bai sanya ka ce kace ni na gaje wannan labarin labarin ba gajiya da shine saboda ko ina idan ka je zaka samu wannan kissan akwai hikima da saka sake maimaita maka ita kuma akwai wata hikima da in ba wata sura wannan sura ba zaka same ta ba shi yasa wato malaka cewa sawa'un takarrarat amla wa kullama takarrara ala wa hala kuma diya inda ka sake aka sake maimaita maka wata kissa zaka samu kissan ta sake wato daukaka a wajenka sai kuma zaka ƙara dadi yayin da ka je wala ya khalaqu an kathratir radd yayin da kake yawan munata qur'ani ba ya zama ya tsufa kace wai kai ka gaji ma da wato ka gundu da katin qur'ani din wala yamallu minhu ulama malami ana karanta musu qur'ani ba sa kosawa ba sa cewa sun gaji kaga ne sai ci al'uda ba bai ce kowa ba wani da shi bai zama malami bane bai fahimtar qur'ani wata kila ana karanta qur'ani ya ji shi wa shi ya gundura ya ce shi ya gaji amma su malamai ana karantawa wala yamallu minhum ulama wa in akhadha fil wa'idi idan qur'ani yazo yana kaya maka razani wata hadisi yana yin wato barazana yana cewa idan kuka kaza akai wuta jaa minhu bima taqsha'iru minhu aljibalu sumur rasiyat sai yazo maka da wani abin da yake inda kwatankwacin wannan aka saukar ma dutse ma to dutsen shi kansa kafewan sa to wannan shi kanshi dutsen zai rabar maka ya zama wato ya rajidige baki daya Allah ta'ala yana cewa law azanna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah da yake ce ya bar jiddige saboda tsaba tsoron Allah ta'ala to kaga shi ma qur'anin nan da yanda aka saukar ma halittun mu yanzu dan adam da aljanu haka Allah ta'ala zai saukar ma wato aljibal duwar wutsu to shi ma dukkan haka da yake ce wani ya fitar da ruwa wani ya zama gari wani saboda tsaba tsoron ubangiji shine to haka zalika duk wani wanda yake da zuciya mai kyau inde mumuni ne yayin da ji Allah ta'ala na maganar wuta to wannan zai sanya hankalinsa ya tashi kware da gaske wa in wa'ada in kuma ya maka alƙawari cewa akwai aljanna akwai lada akwai kabaki akwai kaza atabi ma yaftahu alqulub zai zo da abinda zai bude maka zuciyanka wal azan kuma abinda zai bude maka kunnuwanka wa shawqi ila dar salam kuma zai zama ya baka wani shauki zuwa ga aljanna gida na aminci wa mujawarta arshir rahman kuma zai sanya ka ƙara samun wato shauki na kusanci da bakwataka da zaka yi da al'arshin ubangiji kusan aljanna tana kusa da al'arshin ubangiji saboda haka diya yayin qur'ani ya maka alƙawari sai kaga ka kosa ma ina maka mutun kawai yau a mutun kawai ka je ka shiga aljanna to haka qur'ani yake to in ba qur'ani ba wanda zaka samu haka in ba dan lokaci ba kuma saboda muna son mu kai aya ta gaba da mun ga kawo wujo fuskoki da yawa da wanda zaka ga qur'ani ya zo maka da hukunce masu dadi ya zo da wato lafaza masu dadi amma ya dai duk wanda mai katin qur'ani shi ma ya san yadda abin da yake gani a idansa din mai wato balle ma a ce ka san ma'anar lalle wanda bai san ma'anar qur'ani ba wani lokaci aka sha da shi kware da gaske amma idan ka san wani bangare na ma'ana to wannan zai ƙara sanyawa ka fahimci wato azanci na qur'ani ka fahimci abin da qur'ani ya sauka da shi na kyakkyawan ma'ana Allah ta'ala yake cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan kuka kasa zuwa da kwatankwacin qur'ani to kuma ba za ku iya zuwa da shi nan gaba lafazin lam harfu nafi ne lima madha harfi ne da yake kore maka abin da akai a baya shi kuma lam ma harfu nafi ne na wato alhadir na yanzu lokacin da kake magana shi kuma lan harfi ne na korewa da kake yi na nan gaba yanzu idan ka ce lam yaf'al bai yi kaza ba wato da can ne bai yi ba watakila yanzu ya yi ko wani abu makamanci haka amma dai lam yaf'al da can bai yi ba idan ka ce lam ma yaf'al shine a yanzu bai yi ba in ka ce lan yaf'ala kuma nan gaba ba zai yi ba to Allah ta'ala annabi sai yake cewa fa in lam taf'alu idan da can fi ma madha fa in lam taf'alu ay fa in lam ta'tu bi mithli hadha alqur'ani fi ma madha wa lan taf'alu wa lan ta'tu bi mithlihi fi ma yastaqbil fi ma baqiya min al-ayyam anan Allah ta'ala yana faɗa mana cewa da can muku zo da kusan kucin qur'ani to nan gaba ba za ku zuwa da shi ba to idan aka ce nan gaba za ka zo da shi ba kuma da baka zo da shi ba kamar an ce ma yanzu ma za ka zuwa da shi ba kenan kuma abin da zai ƙara nuna maka cewa ma Allah ma yana magana har a yanzu ma shine cewa da fa'tu da aka yi magana ai kaga a yanzu ake magana yanzu ku je ku zo da kutafin Qur'ani kaga a yanzu dai babu shi shine ake ganin cewa to da san ma ba ku zo da shi ba to kuma nan gaba ma ba za ku zo da shi ba to shine abin da Allah ta'ala ke faɗa nan Allah ta'ala ke cewa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarat ku ji tsoron wato wuta wanda yake makamashin ta mutane ne da wato duwar wasu galibin malaman maka ba ta malaman salaf abinda suka fassara wato duwar wasu anan shine dutse na kibriti dutse na kibriti shine dutse na farin wuta irin brimstone haka inda ake kira turanci to shi da al-hijara anan wasu daga cikin malamai kamar al-Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi da shi da kamar Fakhruddin Razi suke hikaitowa daga wasu daga cikin malamai suna cewa anan hijara ana maganan wato makamashi kawai da za a yi da abinda suke bauta wanda ba Allah ba abinda suka sassaka na guba kansu hujjar su anan shine fadan Allah ta'ala innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama Allah ta'ala ce hasabu jahannama wato ku makamashin wuta ne abinda kuke bauta wanda ba Allah ba suka ce to wannan shine wato waquduhan nasu alhijara anan sune suka fasara suka ce wannan shine dutse da Allah ta'ala ke magana anan amma dai wannan abin da suka faɗa akwai yada da yawa malamai malaman magabata basu amshi wannan maganar ba ba kusan ma duk malamai sahabbai da wanda suka bi su kyautatawa basu fasara wannan aya wannan alhijara anan da ana maganar abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul mu'minun ba innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun wannan ana magana wata magana ce daban ba ana maganar wai hijara ne anan ba hijara da ake magana anan daban su kuma a can da ake maganar ku da abinda kuke bauta makamashin wuta ne wannan kuma su kuma daban wannan hijara da ake magana shine kamar yadda muka fassara ana maganar duwar wutsu ne na kibiriti kibiriti shine farin wuta saboda ko a duniya a yanzu idan ka je ka dauko wannan dutsen in ka sashi a cikin wuta to ya fara barbaka in dai kama wuta to shi kanshi wato duk wanda yake in ma kama za ka yi to a wannan lokaci nan da nan kama naka zai yi an dai san kama wala wuta ka san ka ba zai kefe ya koya mu Hausawa za ka ce kama shi ne akwai abinda sai a rubura wuta a gefe sai a can gefe sai a yi wani rami kuma sai a dauko ko gwaza ko wani abu a nan kuke kiranta ko dankali ko rogo ko wani abu sai a sa a nan shi kuma wato wannan wuta sai ya dinga na san nan bangaren har ya gasa shi a haka to shi ne kama to bai sani ba ko? To ka gani in an yi magana zai ce shi kaza kaza to kaga ko da wannan ne idan aka saki aka yi da wato hijara kibriti to zaka ga wato nan da nan wutan ta kama kwarai da gaske kuma wuta ne mai rabarbaka shi sa Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa anan a ce wannan hijara din ana maganar wannan kibrit din yafi ta fuskar ma'ana saboda me saboda wa zalika annan nara idza udrimat bi hijarati al-kibrit kana zalika ashadd li harriha wa aqwa li sa'idiha wannan ya fara rabarbaka wutan yafi nan da nan kaga wutan tana ta rabarbaka babu wani wato babu sauki a cikin sa to su ma ɗan wuta yan wuta inda suka shiga wuta Allah ta'ala zai zo da wannan wato dutse na kibriti wanda wannan dutse na kibriti ba fara duniya ne ba wasu dutse wasu ne ubangiji ya tare su ya kira su da wannan sunan su ma in aje lahira kuma yayin da aka kawo wannan wutan sai a ƙara ma wato wutan jahannama a ƙara mata wato kamar fetur Allah ya tsare mu wannan tafsiri an same shi ne daga al-alim ar-rabbani as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud kamar yadda Abdurrazzaq As-Sanani yake fitar da shi a cikin tafsirinsa ta hanyar Sufyan ibn Uyayna ta hanyar sa kuma Al-Tabari ya fitar shi ma sai kuma Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi ya fitar ta hanyar Abu Usama Hamad ibn Usama sannan kuma Al-Tabari ya ƙara fitar da shi ta hanyar Abu Muawiyah Ad-Darir dukkan su uku ibn Uyayna da Abu Muawiyah Ad-Darir da Abu Usama suna fitarwa daga Mis'ar ibn Kidam Al-Kufi daga Abdul Malik ibn Maisar Az-Zarrat daga Abdurrahman ibn Sabit daga Amr ibn Maimun daga Abdullah ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa nan da Allah ta'ala yake cewa wa quduhan nas wal hijara abinda Allah ta'ala yake magana shine hijaratun min kibrit wato wasu duwar wasu ne daga kibriti khalaqaha Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya halitta indahu a wajensa kaifa sha'a yanda dai ya ga dama kaga anan wato ba a duniya ne wato akwai su ba ba a duniya dai akwai waɗannan wannan kibritin ba wannan wasu wani kibriti ne daban wanda ubangiji ya halitta daban shi ma wannan shi lafazin Abu Usama Hamad ibn Abi Usama ibn Usama da Sufyan ibn Uyayna daga Mis'ar isnadinsa kuma hadisi isnadin sahihi Abdul Malik Az-Zarrat thiqa ne Abdul Rahman ibn Sabit Al-Jumahi shi ma thiqa ne Amr ibn Maimun Al-Audi thiqa ne ya halarci lokacin manzon Allah amma dai bai samu ya ga manzon Allah ba saboda haka yana daga cikin tabi'ai ina an duba a cikin sanadin da muka kawo muka ce Abdurrazzaq As-Sanani yana rawaitowa daga Ibn Uyayna Ibn Uyayna yana rawaitowa daga wato malamin sa Az-Zarrat Abdul Malik ibn Maisara Az-Zarrat shi kuma sai naga a cikin sanadin As-Sanani da kuma sanadin da ya ƙara maimaituwa a Littafin Ibn Jarir At-Tabari sai naga ya cire wato shi Abdurrahman ibn Sabit Al-Jumahi to sai na ta dubawa in gani ko da ko isqati ne aka samu na duba na ga dai haka abin haka dai wato Abdurrazzaq yake rawaito shi al-ta'altaba sadaka kuma haka ake rawaito shi daga Abdurrazzaq to watakila ya zama ko dai dan bana duba tarjumar shi ban ga alaman Abdurrahman ibn Sabit al-Jumahi ya halda Amr ibn Maimun ba saboda Amr ibn Maimun ya daga cikin manyan tabi'ai da suka dade da rasuwa to kuma shi afwan az-Zarrad baya ruwaya daga Amr ibn Maimun saboda kai na ruwaya ne dan tsakiya daga Abdurrahman ibn Sabit al-Jumahi daga kuma Amr ibn Maimun daga Abdullah ibn Mas'ud saboda watakila Abdurrazzaq as-Sana'i yayi kuskure ne anan saboda haka sai yayi iskatin wannan wato shi malamin az-Zarrad din shine Abdurrahman ibn Sabit al-Jumahi ko dai ta yane ne hadisin ya inganta wannan lafazin da kawo lafazi ne na inda nace na Abu Usama Hammad ibn Usama da kuma Sufyan ibn Uyayna amma lafazin Abu Mu'ayyah ad-Darir shi yanda ya kawo shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hijaratun min kibrit duwar wasu ne daga kibriti khalaqaha Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard lokacin da Allah ya halice samai da kasai duka a ranar da a lokacin da ya halice su lokacin ya halice wannan duwar wasu din fis sama'i dunya amma ya halice su a sama ta kusa sama ta duniya nan da muke tamu yu'iddu halil kafirin Allah ta'ala ya tanaje saboda kafirai wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud magana ce da yake faɗa na gaibi magana ce ta bayan da za a yi Abdullahi dan Mas'ud san wannan magana sai dole sai ta bangaren manzon Allah saboda gashi yana cewa ma Allah ya tanaje su lokacin da aka halice samai da kasai Abdullahi dan Mas'ud zai san wannan kuma Abdullahi dan Mas'ud ya daga cikin malamai sahabbai da aka samu su ba sa daukan Isra'iliyat ba sa daukan Isra'iliyat ba sa daukan irin Judaic reports din da ake da shi a ce an samu daga waɗannan Kabul Ahbar da sauransu su ba sa shi bai dauka saboda haka shi wannan in ya faɗi magana galibi an fi saran cewa ya sami ta dai daga sahabi irin sa daga manzon Allah ko kuma daga manzon Allah kan shi kansa saboda haka wannan magana ce wanda take la hukuma zafi kamar ya ce ne manzo Allah ya gaya mashi saboda me saboda ya faɗa wani abu yake na gaibi cewa Allah ta'ala yayi kaza lokacin da ya halitta saboda haka wannan shi tafsirin daidai nan hijara ake magana Allah ta'ala yake cewa waquduha an-nasu wal hijara yana magana hijara ne kibriti ubangiji ya tanadar zai yi ma wato zai azaba ga dukkan wanda ya fandare ma wato maganar sa ya fajirci kuma wannan shine wato fasan da ake samu da dukkan magabata in ba ƴan bayi da suka zo ba kamar Yusuf Fakhruddin Razi kamar abinda malam da Al-Qurtubi yake kaitowa daga wajen su amma shine wannan tafsirin Mujahid ibn Jabir cewa wannan ana magana hijaratun min kibrit wannan shine tafsirin Abdul Malik ibn Jurayz wannan shine tafsirin Amr ibn Dinar al-Makki wannan shine tafsirin Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-Suddi da sauran manyan malamai da suka fassara haka cewa ana magana al-hijara anan ana magana wato dutse ne na farin wuta Allah ta'ala ya tanaje shi zai kara ba ƴan wuta azaba kan azaba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ce u'idatul kafirina Allah ta'ala ya tanaje su saboda kafirai saboda kaga anan wannan wuta ba wanda zai shiga wannan wuta sai wanda yake ya kafirce ma ubangiji ko dai kafirci karami ko kafirci babba wanda ya kafirci karami to shi ana sa ran wuta zai fito amma dai wanda ya kafirci babba kaga ba zai fito ba saboda haka Allah ta'ala anan yayi kati yake cewa u'idatul kafirina an tanaje wannan wuta saboda kafirai Allah ta'ala ya sanya ba macin kafirai anan Allah ta'ala yake cewa u'idatul kafirina an tanaje ta a zahirin fasara Abdullahi dan Mas'ud yayin da yake cewa yu'iddu halil kafirina anan wannan u'idat tana komawa ta'un nan damirin tana komawa zuwa ga wato wani duwar wasu ne Allah ta'ala ya tanaji wannan dutse ga kafirai wasu malamai ko suka ce nan u'idda ana magana wato ita kanta wuta din Allah ya tanaji wuta saboda kafirai to duka babu wani bambanci wannan ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tabad ba duka saboda ita shi din makamashin wutan shine dai wutan kuma shine zai koma da wato makamashin dukan su mutalaziman suna lazimta juna saboda haka babu wani abun nan sai dai abinda kawai zan kawo mana anan shine da yawa daga cikin malamai na ahlus sunna wal jamaa sun yi hujja da wannan aya wajen cewa Allah ta'ala ya riga ya halicci wuta da aljanna ka san akwai wato sabani da ake da shi tsakanin ahlus sunna da mu'tazila da qadariyya akan cewa Allah ta'ala ya halicci wuta da aljanna koko bai riga halicci su ba su mu'tazila da qadariyya suke cewa Allah ta'ala fa bai halicci wato wuta da aljanna ba saboda me saboda wai in Allah ta'ala ya ce ya halicci wuta da aljanna to yanzu ai gashi ne ya kawo ya bata kawai khaliya ya bata ba kowa zai zama ya halitta kawai saboda wargi kenan ya zaka halitta saboda wargi zaka halitta saboda wargi ba wani wanda zai zauna a cikin aljanna ban sani ba an gaya musu annabi adamu shi ba aljanna ya zauna ba ban sani ba kuma ubangiji dole sai ya ga maka hikiman da yasa yi abu wai suka ce to kaga ayanin wai yayi abu babu hikima saboda haka suka ce su kawai sai lokacin da ubangiji ya je aka je lahiran ne an gama hisabi shi a lokacin da a halci aljanna haka suke faɗa wannan babu wani hujja gami da haka galibi wanda ya sha zuwa darsan mu da muke yi a nan masallacin malam buda ma zai ga mun chai rubdugu akan wannan ba za mu tsaya akan nan ba amma dai abinda kawai zamu kawo shi ne abinda mazhabin ahlus sunna akan wannan babu cewa Allah ta'ala ya riga ya halicci wato aljanna da kuma wuta yanzu suna nan akwai su a yanzu haka suna nan akwai su abin da zai ƙara nuna maka haka hadisi da yawa daga ciki akwai hadisin da yake cikin sahihaini Isra'i da Mi'raj na manzon Allah Isra'i da Mi'raj mazala ana hayyana bamu labarin yaji aljanna yana bamu labarin yaji aljanna har yana cewa thumma talaqa bi jibrilu fa idha fiha janabidul lu'lu'i wa idha turabuha almisk yake cewa sai jibrilu yazo ya wato thumma talaqa bi jibrilu hatta ada siratul muntaha sai jibrilu yazo ya tafi da ni har muka tike wajen magana tike wannan faghashiha alwan la adri ma hiya naga wannan magana tike wannan wasu launuka ne masu ban kai masu kyau kala kala sun baibaye wannan magana tike wannan na bushiya din ba zan iya cewa ga malamin ba inji maza Allah fala adri ma hiya thumma adkhiltu aljanna sai aka shiga da ni aljanna fa idha fiha janabidul lu'lu'i sai ga ita saman aljannan inda ubangiji mu anan kaga yayi mana sama shudi ya ce da kuma ga kyalkyali muna ganin ta ita ma ado aka maka to amma shi saman aljanna ita kuma lu'lu'i ce ita ma da kyalkyali ce amma kyalkyali sai an je can kuma Allah ya kai mu fa idha fiha janabidul lu'lu'i wa idha turabuha almisk kuma da naga wato kasanta sai naga kasa ne wato na kanshi yake kasan kuma ita kasan kuma kanshi take yi wato kamar almisk kaga to wannan mazala majigi yaje ya gani yaje ya gani ne wannan yaje ya gani wato ra'ayul ayn ne yaje shi ba wai reality yaje ya gani banda wannan akwai hadisi da hadisi da yake cikin sunan da kuma cikin muwatta ana rawaito shi ta hanyar Muhammad ibn Shihab az-Zuhri daga Abdurrahman ibn Ka'ab daga Ka'ab ibn Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana magana kan rayukan mumulai yana magana kan rayukan mumulai sai manzon Allah yake cewa inna ma nasmatul mu'min ta'irun ya'luqu fi shajaril jannah hatta yurja ila jasadihi yawma yab'athuhu anan mazala yake cewa rayin mumuni ubangiji zai sanya ta zama wato ta zama tsuntsuwa ya zama kamar wani tsuntsu a aljanna ya'luqu fi shajaril janna zai dinga shawagi sai yana kiwonsa a wato bushi wato bushoyi na aljanna wato bushoyi na aljanna zai dinga shawagi sai yana zuwa yana samu yana wato kiwonsa yana samu duk abin da yake so hatta yurza ila jasadi har a koma mishi wannan ran zuwa jikin sa yawma yab'athu wanda ubangiji zai tayar da shi abin nan to kaga yanzu wannan wannan labarin da ake fada ai labarin ya cewa da zaran mutum ya mutu in ya mutu in shahidi ne ubangiji zai sanya wannan ran nashi za ta dinka shawagi aljanna to da inda ba ita dan me za ce akwai ta saboda haka anan da aka ce uidat kuma shi ma wato maganar ta dauka banda wannan kuma akwai hadisi a cikin as-sahihaini hadisi Abdullah ibn Umar hadisi ne da yake shahararre manzo Allah yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha rana ta kai afwan wuta ta kai kokinta wajen ubangijinta fa kana sai take cewa ai rab ya ubangiji cewa ai rab kaga ta mata tsoron ubangiji kenan in ce ai wato lafazi ne da ake yi da cikin sa akwai lafsa sawa kwai da gaske ce ai rab ya ubangiji na akala ba'dhi ba'dhan sashi na yana cin sashi na ita kanta wutan take gaya ba take cewa sashi ta da cutar sashin ta Allah ya tsare mu fa adina laha nafasaini sai ubangiji ya mata umarni yanzu ta dinga yin wato numfashi su biyu nafasin fi shita numfashi a lokacin sanyi wa nafasin fi sayf da kuma numfashi a lokacin zafi haka kamar yanzu kenan wannan kaga duka dalilai ne kenan cewa akwai wutar tunda gashi ubangiji har ya ba ta dama ta rika sarraha maka ta rika samun maka ta sauki wannan wani zai ce mu yanzu wannan wato wadannan wato yanzu solar system ne wane ne wane ne shi wannan ranan zagawa take ina aka ga alama haka wannan gaibi aka gaya maka ubangijin da ya halice ranar ne yake gaya maka da kuma hutan yake gaya maka cewa lallai dai wannan abin da muke samu na zafin rana da kuma tsananin sanyi wannan alama ce na numfashi na jahannama ba ka dole ka imani wannan gaibi ne gaibi kuma baka wato tokar gaibi da hankalinka almuhim dai anan kaga Allah ta'ala yake cewa wato an riga an halice wuta sadaka wannan abin da ahlus sunna wal jama'a suka tafi zuwa a gare shi suka ce wato wuta an riga an halice ta to wannan shi ma wato gaskiya ne duk wanda ya saba a wannan babu ya saba ahlus sunna wal jama'a saboda Allah ta'ala gashi ya ce uiddatil kafirina bal ba ma wutan ba kaga hatta wannan duwar wutsu ubangiji ya riga ya halitta hatta duwar wutsu wannan ubangiji ya riga ya halice dutsen da za a yi azaba da su balle kuma wutan balle kuma aljannan wannan duka ubangiji ya riga ya halice su kuma Allah ta'ala zai yi azaba ga duk wani wanda ya mishi kangara ya wato kauce ma dukkan wasu dokokinsa Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta sai aya masa lokaci ko za mu shiga sabuwar aya lokaci ayi ku to ina ganin sai mu dakata nan insha Allah gobe zai zama ranar mu ta karshe a tafsiri za mu kokari mu matsa hannu dan wannan sai an matsa hannu kare da gaske za mu kokari mu matsa hannu wajen fasarar wannan aya ta gaba abinda muka taje Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya karbi ibadun da muke yi a wannan wata masu alfarma Allah ta'ala ya sanya muna cikin intattun bayi wanda iyayenmu da suka rasu da kuma malamanmu ubangiji Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya saka musu alherin tarbiya da suka mana Allah ta'ala mu kuma ya tabbatar da daga mu kan imani kuma ya kyautata mu lokacin da muka koma ga Allah Allah ta'ala duk wanda ya karbi rayuwarsa a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya sanya ya dace mu ma idan Allah ta'ala ya sa ta mu tazo Allah sa mu dace wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba tambaya insha Allah sun